This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 25 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Hafiz, wani harin Isra'ila na yau Talata ya yi sanadiyar kisan mutane 10 dangin Isma'ila Haniyeh, shugaban Hamas mazaunin Qatar. Jama'an Rasha sun faɗa yau Talata cewa sun kakkaɓo jirage mara matuƙa 30 da Ukraine ta kai mata hari da su cikin dare. Sannan wata ƙungiyar mayaƙan wata ƙabila mai ɗauke da makamai a Myanmar ta ƙwace ikon wani tsibiri inda aka girke dakarun sojin da suka yi juyin mulki a 2021.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wasu masana harkokin diplomasiya a Nijar sun fara tsokaci kan ziyarar da tawagar tsofaffin shugabannin ƙasar jamhuriyar Nijar a Benin suka kai jamhuriyar Nijar don shiga tsakani kan takaddamar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu.
Yanzu a tattaunawa akwai sharadi uku wanda ya kamata a tattauna da shi. Na ɗaya, waɗannan ƙasashen biyu ko kuma mutanen biyu wanda suke cikin matsala sun yarda da a tattauna saman mene ne ya kamata a tattauna.
Yayin da ake ci gaba da takaddamar mafi karanci na sabon tsarin albashi a Najeriya, wasu gwamnoni sun ce za su biya mafi karancin sabon albashin da aka kayyade.
To ba wani goma da zai ce ba zan iya yi ba, saboda haka mu a jihar Nasarawa mun ba mutane aiki suna yi, dole mu biya haƙƙin su. To ni abin da na dauka kenan. Haka idan aka yadda 60,000 ne, 60,000 za mu biya, in Allah ya yarda.
Bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar, inda shirin na wannan makon zai kawo muku ci gaban rahoto na musamman kan batun yadda za a magance rikici tsakanin makiyaya da manoma a jihar Sokoto. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an muni lafiya. Ga labaran duniya. Wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai yau Talata ya hallaka mutane 10 dangin Isma'il Haniyeh, shugaban Hamas da ke hijira a Qatar, a cewar jami'ai da wasu iyalansa. Harin ya afka wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira na Shati da ke yammacin birnin Gaza. Wasu hare-haren Isra'ila a baya sun hallaka 'ya'yan Haniyeh su uku. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta sun auna wasu gidaje a hare-haren saman da suka kai Shati da wani wuri a arewacin Gaza wanda aka ce mayakan Hamas din da suke da hannu a kai harin bazata ga Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba bara ke amfani da shi. Faɗan baya-bayan nan na zuwa ne bayan da wata kotun kolin Isra'ila ta wajabta wa hukumomin sojin Isra'ila tilastawa ɗaliban makarantar addinin Yahudawa shiga aikin soji. Jiya Litinin, jami'an Rasha sun ba da rahoton cewa Ukraine ta harbo jirage mara matuƙa 30 a wani hari da ta kai cikin dare a wasu yankuna biyu da ke kan iyaka tsakanin ƙasashen. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kakkaɓo 29 daga cikin jirage marasa matuƙan a yankin Belgrade da kuma wani a yankin Voronezh. Gwamnan yankin Belgrade Vyacheslav Glaglov ya ce wasu tarkacen jiragen da aka kakkaɓo sun raunata mutane da dama, sannan sun lalata wasu gine-gine. Ukraine tana kai hare-hare ta sama a Belgrade, kasancewar tana tsallaken iyaka ne kuma kusa da yankin Kharkiv na Ukraine, inda jami'an Rasha suka yi ta kai hare-hare a cikin 'yan watannin nan. Wata ƙungiyar mayaƙan wata ƙabila mai ɗauke da makamai a Myanmar ta ƙwace ikon wani gari da ke gabar teku, inda aka girke dakarun sojojin da suka yi juyin mulki a daura da filin jirgin sama, bisa bayanan da majiyoyin soji da 'yan yankin suka yi wa AFP yau Talata. Rikici ya kaure a yammacin jihar Rakhine tun bayan da mayaƙan Arakan suka kai wa sojoji hari a watan Nuwamba, wanda ya kawo ƙarshen wata tsagaita buɗe wuta da aka yi tun bayan juyin mulkin sojin 2021. an kwashe kwanaki ana ba ta kashi a yankin tsibirin Ngapali wanda ke kudancin jihar inda aka shimfida wuraren shakatawa na alfarma a tekun India. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Wata tawagar tsofaffin shugabannin kasar Benin ta kai ziyara a jamhuriyar Niger domin tattauna yiwuwar samar da maslaha a rikicin diplomasiya da ya barke tsakanin hukumar mulkin sojan Niger da gwamnatin jamhuriyar Benin. Sakamakon dambarwar da ta biyo bayan kifar da gwamnatin demokuraɗiyya a watan Yulin 2023. Wakilin murya Amurka a Yamai Sula Mumin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ganin yadda rikicin ke ƙara kamari a tsakanin hukumomin mulkin sojan Niger da hukumomin makwabciyar ƙasa jamhuriyar Benin yasa tsofaffin shugabannin ƙasar Benin Nicéphore Diédoné Soglo da Thomas Yayi Boni fara ziyara a Niger. Da nufin tuntubar hukumomin kasar ta yadda za su zaunar da bangarorin biyu su fuskanci juna domin warware wannan kikikaka da ta yi sanadin rufe iyaka a tsakanin kasashen biyu. Jagoran kungiyar FCR Sule Umaru ya yaba da yunkurin na waɗannan dattawa.
Da abu ne wanda muke murhaban da shi, kuma muna fata ya samu karbuwa ga shugabannin biyu a zauna a sasanta a samu matsala kuma a gane ma juna domin a walwale matsaloli su ma talaka su samu amfanin dangantaka.
Tuni dai tawagar ta yi ganawar farko da ministan cikin gida Janar Muhammad Tumba a jerin zaman da zai hada su da mukarraban gwamnatin mulkin sojan Niger, kuma ana sa ran yiwuwar ganawar su a nan gaba da shugaban majalisar CNSP Janar Chani a fadarsa. Abinda wani masanin hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi ke alakanta shi da tasirin diplomasiya a yunkurin warware kowace irin takaddama.
Ita harkar diplomasiya yanzu a tattaunawa akwai sharadi uku wanda ya kamata a tattauna da shi. Na ɗaya, waɗan ƙasashen biyu ko kuma mutanen biyu wanda suke cikin matsala sun yarda da a tattauna saman yene ne ya kamata a tattauna. Na gama minista ne na ƙasa ya je karbe su, to kenan dama yana yiwa gwamnatin Niger ya yarda da su.
A baya hukumomin Niger sun yi watsi da ta yin sulhun da Benin ta zo da shi. Hasali Janar Abdurrahman Chani ya ki ganawa da ministan da Patrice Talon ya turo dauke da wasikar biko a watan Mayu da ya gabata. Masana na jan hankula a game da girman mu'amalar kasashe a bisa tsarin tafiyar siyasar duniya.
Ya kamata duka masu iko su san da cewa mutum Adam shi ta haya yake. Amma mu'amala tsakanin ƙasa da ƙasa ita tana ci gaba. Kayan waɗannan shugaban biyu na Niger da na Benin su zo ƙasashen nan biyu suna da mu'amala. Bayansu kuma mu'amala za ta ci gaba.
Matsayin shugaba Talon a lokacin da ECOWAS ta yi barazanar fatattakar sojojin da suka yi juyin mulkin Niger da zargin baiwa Faransa damar girke Dakaru a kutsen da ake hasashen tana shirin yi wa ƙasar na daga cikin dalilan da suka haddasa lalacewar dangantaka a tsakanin hukumomin ƙasashen biyu. Lamarin da ya yi mafarin rufe iyaka da toshe bututun da Niger ke aika manta gabar tekun Benin.
Game da yanke iyaka wannan da aka yi, ƙasashen biyu gaskiya suna cikin matsala musamman talakawansu. Muna kira da babban murya ga waɗannan shugabanni biyu su yi ƙoƙarin a samu sasanta kuma a samu amfanin zamantakewa.
Ƙasar Benin ta sako wasu ma'aikatan WAPCO 'yan Niger kimanin biyar da ta kama a Kotonu bayan sun gurfana a kotu saboda zargin su da shiga cibiyar ashir ɗanyen mai ba da izini ba tare da zargin amfani da takardun bogi. Saboda haka wannan ziyara ta Nicéphore Soglo da Yayi Boni na iya taimakawa matuƙa wajen ganar da ƙasashen biyu buƙatar ajiye sanduna. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
Shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol yau Talata ya ayyana abin da Koriya ta Arewa take yi da balan-balan da abin Allah-wadai kuma takala da sakarci. A jawabin da ya gabatar yayin bikin cikar shekaru 74 na ranar da aka fara yakin Koriya ta 1950 zuwa 1953, Yoon ya ce sojojin Koriya ta Kudu za su kasance a shirye don tunkarar duk wata tsokana daga Koriya ta Arewa. A nan Yoon Suk kenan yake cewa gwamnatinmu za ta yi tsayin daka don ta kare martabar demokuraɗiyyar Koriya ta Kudu da rayukan al'ummarta daga duk wata tsokana da barazanar Koriya ta Arewa. Sojojinmu za su ci gaba da kasancewa a shirye domin tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ba ta kuskura ta kalubalanci Koriya ta Kudu ba duk da halin da ake ciki. Sannan za su maida martani mai zafi kuma mai tsanani ga duk wata takalar da Koriya ta Arewa za ta yi. Wani jirgin sama jannati na Sin mara mutane a ciki ya dawo duniyarmu yau Talata ɗauke da ƙasa da samfurin duwatsu daga sashi mai nisa na duniyar wata. A jiya Litinin da rana ne da Change Probe ya sauka a yankin Mongolia na China, wanda ya kawo ƙarshen wani aiki da ke cike da tarihi wanda aka faro shi tun farkon watan Mayu a sa'ar da ya tashi daga wani wuri a lardin tsibirin Hainan. Shugaban cibiyar binciken al'amuran sararin samaniya ta ƙasa Zhang Qijian ya ce an yi nasara jin kaɗan bayan da probe ya sauka. Shugaba Xi Jinping ya fitar da wani sako inda ya ayyana Change 6 da wata gagarumar nasara a yunkurin China na ganin ta zama ana ji da ita a ɓangaren harkokin sararin samaniya da kimiyyar samar da makamashi.
Gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma bari mu leƙa Najeriya, inda har yanzu ake ci gaba da takaddama akan mafi ƙarancin sabon tsarin albashi tsakanin gwamnatin ƙasar da haɗakar ƙungiyoyin ƙwadago da ya kai ga kungiyar shiga yajin aiki kafin daga bisani ta janye su ci gaba da tattaunawa da gwamnati da ta gabatar mata da ta yi naira 60,000 a matsayin mafi karancin albashi wanda kungiyar ƙwadago take amincewa da shi. A wata sanarwa da ta fitar kungiyar gwamnonin Najeriya ta ce ba za ta iya biyan mafi karancin albashi na naira 60,000 ba, sai dai wasu gwamnoni sun yi na'am da sabon tsarin na biyan mafi karancin albashi. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Rukayya Bashi ta aiko mana.
A sanarwar da ta fitar a watan Yuni, Majalisar Zauren Gwamnonin Najeriya ta bayyana matsayin ta na biyan naira 60,000 a matsayin mafi karancin albashi akan abu ne ba mai dorewa ba. Muƙaddashiyar daraktan yaɗa labaran zauren Majalisar Gwamnonin Halima Ahmad ta bayyana cewa biyan mafi karancin albashin naira 60,000 ga gwamnonin jihohi abu ne mai wuya saboda ba su da isasshen kuɗin da biyan hakan zai dore. Halima ta ce sai dai gwamnoni su yi amfani da duk kuɗaɗen da ke shigo musu daga gwamnatin tarayya wajen biyan albashin, wanda kuma hakan ba zai ba su damar yin sauran ayyuka ba. Zauren Majalisar Gwamnonin ta yi kira da ƙungiyar ƙwadago da takwarorinsu da su yi la'akari da kuɗin shigar da ke shigowa jihohinsu, kuma su duba adadin mafi ƙarancin albashi da su gwamnonin za su iya biya, wanda kuma zai ɗore domin idan ba haka ba wasu jihohi za su kasance wajen rancen kuɗi domin biyan albashin. Sai dai an jiyo wasu gwamnonin na ikirarin cewa za su iya biyan mafi karancin albashi na naira 60,000. Daga cikinsu shi ne Charles Solodo na jihar Anambra, wanda ya ce idan gwamnoni za su tattala kuɗaɗen da ke shigo musu kuma za su rage wadaƙa, to za su iya biyan mafi karancin albashin. Sai kuma takwarar na jihar Edo, Godwin Obaseki, inda shi ma ya bayyana cewa jiharsa a shirye take ta fara biyan naira 70,000 a matsayin mafi karancin albashi. Gwamnan jihar Nasara Abdullahi Sule ya bayyana wa muryar Amurka cewa yanzu su gwamnoni sun kafa kwamitin da zai duba yadda biyan mafi karancin albashi da jihohi za su iya biya, kuma ya ce a shirye yake da ya na'am da rahoton kwamitin.
Yana ne wanda aka zauna aka nada wani kwamiti na musamman. Wannan kwamiti da aka nada akwai gwamnoni guda 6 a ciki daga kowane ɗaya daga cikin geographical zone ɗin nan guda 6. Bayan haka akwai su kansu 'yan ƙodago ma'aikata suna cikin waɗannan. Wannan kwamiti ɗin su ne suka zauna suna yarjejeniya nawa ya kamata a biya, nawa za a biya da sauransu. Ba magana ne ma na yadda ba za ka iya biya ko ba za ka iya biya ba. Mun sa kwamiti sun zauna sun yi aiki, sun ɗauko wannan aiki sun kawo wa gwamnoni a jiha, suka ce to ga abin da muka yi. To ba wani gona ma da zai ce ba zan iya yi ba, saboda haka mu a jihar Nasarawa mun ba mutane aiki suna yi, dole dole mu biya haƙƙin su. To ni abinda na dauka kira nan haka idan aka yadda 60 ne 60 za mu biya in Allah ya yarda.
Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya ce gwamnonin jihohi na da ƙarfi da kuma kuɗin da za su iya biyan naira 60,000 a matsayin mafi ƙarancin albashi.
Maganar rashin iya biyan minimum wage da wasu gwamnoni suke magana a kai rashin kunya ne da rashin da'awa masu gudanar da ayyuka. Duk gwamnan da ya ce ba zai iya biyan sabon tsarin albashi ba, ‘yan jihar su je mai yajin aiki na kansu har illa masha Allah. Cost of governance na waɗannan gononin idan ka kalla, some of them convoy na motocinsu nawa yake ci a wata, nawa suke ɓatawa a bukukuwan banza waɗanda ba sa da wani alfanu a rayukanmu.
Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe, ya ce kudin shigar jihohi ya karu da kaso sama da 40 biyu bayan cire tallafin man fetur, wanda kuma hakan ya alamta cewa gwamnonin jihohi za su iya biyan adadin mafi karancin albashin. Ruqayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayya Basha. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallabi da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa.
Karmu wanda baya shi ne dadamu, sallabi na arzikin mu shi ne uwa uwa.
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda za a magance rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ga wakilin Muhammad Nasir da ci gaban rahoton.
Shugabannin al'umma suna da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen ganin lamura sun tafi daidai da kuma kaucewa tashin-tashina a cikin jama'arsu. Akan hakan ne ma sa'in durar Usmaniya Dr. Muhammadu Jaɗi Kilgori, wanda ya maganta da yawun mai alfarma sarkin musulmi, ke tsokaci akan muhimmancin ɗaukar wannan mataki na hana rikici tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma.
To wannan gaskiya muhimmin kwamiti ne, don abu ne wanda yake ya daɗe ana fama da shi, kuma an daɗe ana ɗaukar matakai, amma dai abin ya yi wuya har ya ƙara ma ta'azzara. Yanzu da wannan hukuma ta fito wannan project wadda take samun ƙarfin gwiwa da Bankin Duniya, ta tabbata za a ƙara samun ci gaba wajen nasarar daidaita matsalolin da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya, kuma za a sami ci gaba ƙwarai wajen kiwon dabbobi. Illa ne za a sami sa'ida, za a samu hanyoyin na burtulla da mashayike da kuma hakukuwa da itace da suke amfani da su wajen ciyar da dabbobi za su ƙaru, wannan project zai taimaka. Haka kuma za a samu daidaita wajen su kansu manoma, a rage shiga gonakin su ana musu ɓanna, kuma su kansu samu sa'ida cewa za su yi noman su ba tare da sun sami tsangwama ga hannun manoma. Hakan ga wannan babban aiki ne kuma muhimmin ci gaba ne da aka samu a wannan lokaci, tare da fata Allah shi ya jagora.
Jami'an gwamnatin Sokoto masu kula da abin da ya shafi lafiyar dabbobi su ne za su ja ragamar wannan shirin a Sokoto. Kuma kwamishinan kula da lafiyar dabbobi da kiwon kifi Aliyu Abubakar Tureta ya bayyana cewa
ai dama wannan wurin wani ma aita ne saboda ainihin kula da lafiyar dabbobi kwamishin gaba ɗin su da kuma kiwon kifi. To yanzu alhamdulillah gashi kuma an tawo da wani project wanda zai kula da ainihin kiwon wannan ilimin da kula da dabbobi ɗin. To haka wannan kamar a ce wani sashi ne an ka ƙirƙiro ga wannan makarantar tamu, saboda haka za mu ba da goyon cewa ainihin duk abubuwan da ya shafi dabba wanda kiwon lafiyarta da mun ƙasa yawan su da kuma ainihin abin da ke sa kawo cikas ga bunƙasa su, wato kamar da kuma su kuma manoma, domin in dan ji mana dan ji mai domin su manoma su ai suke noma abin da bubin nake ci. To idan ko su noma ba don ba su ci, su ko dabbobi suke bada nama da nono da abinci wanda manoma suke ci su yi aikin. To haka dan ji ma dan ji mai, saboda shi yasa wani mata ta mu karkashin wani jagorancin commissioner ya san ku koyo shi muna ganin cewa mun hada kan manoman mu da kuma ainihin makiyayen mu don ba samu ba za a samu tsala ba wanda za ta hada samu tashi hankali wanda kai ga kashin rashin rayuka na bagaru daban-daban.
To koya ya kwamitin ya kudurci yan aiki domin kwalliya ta biya kudin sabulu duba da cewa ya jima da kafuwa amma ya kasa yin tasiri. Aliyu Abubakar Tureta yana mai cewa
ciwon kwamiti biya sabo bane tun shekarar 1969 an ka kirko wannan kwamiti din amma dai ya daina aiki saboda babu member wanda zai ke ko babu support wanda zai sa kwamiti ya ci gaba. To yanzu wannan kuma wannan na LPS ya yi hado da shi ne saboda muhimmancin da aka gare shi domin abu ne wanda ke hora ko wani lokaci wanda ke samu tsala tsakanin makiyaya da kuma manoma. To wannan shi amma kasar din ta dawo da shi saboda wannan ma'aikatar LPS aikin ta ne. To wannan kwamiti gaba da an ce mishi ko haduwa na zai yi da ainihin sasanci tsakanin manoma da ma'aikata da makiyaya duk wani abu da ka sani ana yi don kamar al'ada shekara duk musamman irin yanzu da dama ta fara sauka da ka samu matsaloli domin su ne manoma su za su nemi gonakinsu su kuma kiyaye dole su fita su yi kiyo. To in ko ba an san kai ba to za su matsala. To muna kira ga ainihin wannan kwamitin da ya dama aiki shi ne ya kira ga ainihin manoma to su tsaya bakin wurarensu su ku buke ya su ki da hakkin dabbobin su domin makarta makatan mu ta ta gidan dabbobi muna da ne ainihin sashi wato department na musamman wanda ke kula da ainihin burtula da ainihin mashayin ruwa da kuma ainihin uruma inda duk yake kiyo. To wannan ita kula da wannan ne Allah so yanka kula da wannan kowa ya tsaya durin shi to a za a ga an samu nasara wannan kwamitin zai aiki ne da ya kamata kuma ba na ɗaya ba ne ba wai matsayin jiha ɗaya ba za mu kafa shi Allahu gaman da ba akwai shi to za mu haɗu da shi kuma akwai shi matakin ainihin kamar a ce gunduma kan ga shi ma za mu haɗu da shi ya zai kowane shi na aiki ya za su waɗannan shirin gunduma kuma sun ka samu wanda ya samu wani matsala to za su ainihin kuciya sun rurre ta inda ƙarshen su su kawo ga na kwamiti na ƙarfi hukuma su mazu ƙarfi hukuma sun wale shi alhamdulillah in kuma sun wale shi bayan haƙarinsu sai su kawo mana jiha to wannan shi ne haka ne.
To sai dai masana na ganin cewa sai an yi da gaske muddin ana son samun kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga dukkan wani lamari da ake son cimma a ƙibarsa. Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto yana mai ra'ayin cewa akan wannan kwamitin na hana yamutsi tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma.
Ban abin da an ka rasa shi ne shugabanni su aji ƙafarsu su tabbatar da cewa wanda bincike ya tabbatar da laifi ne an hukuntar da shi daidai dokokin ƙasa ai shi ne an ka rasa. Idan an ishi makiyaya su abba su da gaskiya shi za a yi musu hukunci bisa ga rashin gaskiyarsu. Idan manoma abba su da gaskiya an yi musu hukunci daidai rashin gaskiyarsu. Idan sarakunansu waɗanda su ne sun ka ɗauki wuraren makiyaya sun ka miƙa ma manoma an ka mace makiyaya inda dabbobinsu ba su iya kai ga ruwa da za su sha sai sun ratsa gonaki in kuma sun ratsa gonaki kuma a ce sun yi laifi to sannan kuma tunda suna da dabbobi a kama su sarakunan su ina nihin shugabannin nasu a hada hadda ita kanta miyatta Allah din a zalunce su tare da alƙalai har tura ta kai bango. To in ho ba wannan an ka daina ba yaza ana adalci akan kowa ai masu iko naka daukar wurare suna ba manoma inda ya zamanta a da wuri ne inda makiyaya ka samu su bi su kai ga ruwan da za su sha ko kuma su samu inda sun ka dan tsaya da dabbobinsu ko kuma inda sun kai kiyo. To ko ina an bi an shi ga tabki can inda suka zo su sha ruwa lalle sai sun shiga gona kuma lalle dabba in ta shiga gona tana hisga wani abu to kuma wannan abin dan karamin abu a maishe shi babba. To kuma su tunda ba su da boko ba su da gata kungiyoyinsu nan miyatta Allah ba su yi musu adalci fi sabilillahi suna gamewa da manyan shesa waɗanda a cikin kungiyoyinsu nan miyatta Allah suna shiga manyan motoci suna cin namomi suna aure amma su ka gani to matsawa ba irin wannan zalunci aka yi musu ba yan an shekara akan siyasa ana kaho wai an kaho committee wai an kaho menene an kaho menene da zaran committee bincike ya kai ga wani babba wanda adda hannu ga wata ta'asa da an kai game da suwa ko kuma wanda shanunsu da an ka dauko sun ka kai ga hannu ne ya halaka sai ka ji kwamiti ya bace babu abin da za a yi. To in ho ba wannan an ka da ba an ka samu shugabanci wanda aji kawate ya ɗebe tsore ji tsoron Allah an kai adalci in su abba su da gaskiya abba su to wannan ana samun sasanta mai kyau
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su Wakilin Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julie Discretion da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu to madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kwa aika mana ta hanyar email
Za mu fara ne da ra'ayin Sama'il Agnes Malam Fatori mazaunin Difa Jamhuriyar Nijar. Mai cewa salamu alaikum VOA Hausa. Kiran da mai martaba Shehu Barno yayi ga hukumomin tsaro da gwamnatin tarayya na cewa su yi duk mai yiwuwa wajen ganin sun ceto kananan hukumomin Guzamala, Kukawa da tamu karamar hukumar ta Abadan. Wannan kiran fa abin dubawa ne. Ganin yadda waɗannan yankunan ke fama da matsalar rashin tsaro na tsawon shekaru. Ra'ayi na biye na Aminu Kano Maida ne, mai cewa batun sayo sabon jirage na fadar shugaban ƙasa, ko dai ba ma goyon bayan hakan, duba da halin da ƙasar ke ciki na karayyar tattalin arziki. Sai kuma ra'ayin Babangida Fajewa daga ƙaramar hukumar Takai, mai cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah VOA Hausa. Hakika yadda rayuwa ta yi tsada a Najeriya abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin kuwa yanzu ba kowa bane yake cin abinci sau uku a rana ba wannan ma ko sau daya baya samu cikin sauki muna roƙon Allah ya kawo mana sauki a ƙasar mu Najeriya da ma duniyar baki daya sai kuma ra'ayin Haruna Muhammad Katsina mai cewa gina wasu gidaje a wasu jahohi takwas da aka ce ministan gidaje Ahmad Musa Dangiwa yayi gidajen ba su da wani amfani ga talakawa ganin ana bayar da su bashi ne ga masu karfin tattalin arziki ko ƴan uwa da abokai kawai shi ko Shehu Adamu Rijau cha yake aikin gyarar hanyar mota Rijau zuwa Kwantagora dake ci gaba da gudana yanzu haka abun farin ciki ne da jin daɗi a gare mu ganin yadda lalacewar da hanyar ta yi ya dade yana susa mana zuciya fata shine kamar yadda aka fara aikin da kuzari to a kammala shi ba tare da bata lokaci ba Allah ya sa hakan amin ra'ayi na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Nazifi Ibrahim Rukkar Malam Shagari da Ibrahim Ozil da Faruku Mahi Taroga Sokoto da fatan kiran da gwamnatin tarayya ta yi wa gwamnatin jihar Sokoto ya je kunnan su don Hausawa na cewa da muguwar rawa gwada kin tashi
so madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
to Hafiz a takaicen Wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai yau talata ya halaka mutane 10 dangin Ismail Haniyeh shugaban Hamas da ke hijira a Qatar a cewar jami'ai da wasu iyalansa harin ya afka wani gida da ke sansanin ƴan gudun hijira na Shati da ke yammacin birnin Gaza wasu har-haren Isra'ila a baya sun halaka ƴaƴan Haniyeh su uku Jiya Litinin jami'an Rasha sun ba da rahoton cewa Ukraine ta harbo jirage marasa matuka 30 a wani hari da ta kai cikin dare a wasu yankuna biyu da ke kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kakkabo 29 daga cikin jirage marasa matukan a yankin Belgrade da kuma wani a yankin Voronezh. Gwamnan yankin Belgrade, Yaroslav Gladkov. Ya ce wasu tarkacen jiragen da aka kakkabo sun raunata mutane da dama sannan sun lalata wasu gine-gine.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawo da sabon shirin inda za ku kirawo lambar wayar mu ku bayyana ra'ayinku dangane da bayo gwamnoni ikon nadawa da manyan sarakuna da kuma cire su. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Aisha Mazu ta karanto labarai da producer mu ta yanzu wa mai ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.